This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan internet a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu ne wannan lokaci za ku ji jawabin kakakin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Isa Cirungu Bakari kan ta'addancin kungiyar Boko Haram. Haka kuma jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce ya zama wajibi gwamnatin Buhari ta mutunta haƙƙin mutane. Muna dauke da labaran wasanni daga kasar Jamhuriyar Kamaru. Kada kuma a manta layin wayar ma, zamu bude layin kan wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tarawa wato plus da 1. Amma kafin nan ga yanda duniya yake ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwamishinan hukumar zartaswa na kungiyar kasashen Turai da ke kula da bada tallafi da kuma dakile rikice-rikice ya ce ya zama dole a samu maslaha a siyasance wajen neman musabbabin abin da ke haifar da kurarar ɗan gudun hijira da yaƙe-yaƙe da kuma matsanancin talauci a yankunan gabas tsakiya da Afirka da kuma yankin Asiya. Yayin da yake jawabi a birnin Belgrade a Serbia bayan wata ganawa da yi da Prime Minister Serbian Christos Stylianides, ya ce hukumomin kasashen nahiyar Turai sun dauki matakai da dama a Syria kan yadda za su sa mutanen kasar su daina ficewa.
We must address the root causes of the refugee crisis. We must find political solution inside Syria, inside Afghanistan.
Ya ce dole ne mu nemo abin da ke haifar da kurarar ɗan gudun hijirar. Dole ne mu nemi maslaha a siyasance a cikin kasar ta Syria da Afghanistan da Iraki. Mun kuma dauki matakai da dama waɗanda za su sa 'yan gudun hijira su daina ficewa daga ƙasar ta Syria.
Shaidu a yankin Gedo da ke Somalia sun ce mayakan Al-Shabab sun kai hari akan wani sansanin dakarun haɗin gwiwa na Afirka da ke garin Al-Ede mai tazarar kilomita 60 kudu maso Gavre, babban birnin yankin. Waɗanda suka shaida lamarin sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa mayakan Al-Shabab sun kwantsama wasu motoci guda huɗu ne waɗanda ke shaƙe da bambamai a jikin ƙyauren sansanin. Ƙungiyar ta Al-Shabab dai ta yi iƙirarin ta kashe aƙalla sojojin Kenya 60 a wannan hari. Amma mataimakin gwamnan Gedo Muhammad Hussein Isaac ya gaya wa muryar Amurka cewa sojojin Kenya 40 aka halaka, sannan wasu sun samu sun tserewa daga sansanin. Rundunar haɗin gwiwar dakarun Afirka da ake kira AMISOM ta tabbatar da cewa an kai harin, amma ba ta yi ƙarin bayani kan lamarin ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi game da ƙarin tashin hankula da ake ci gaba da samu a Burundi, lamarin da ya ce na gab da haifar da rashin doka da oda a ƙasar. Shugaban hukumar Zaid Ra'ad Al-Hussein ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a yau Juma'a. Yana mai cewa wasu samame da jami'an tsaron ƙasar suka kai ranar 11 ga watan Disamba akan 'yan adawa sun keta haƙƙin bil'adama. Ya ƙara da cewa rahotanni sun nuna cewa a lokacin samaman an yi wa mata fyaɗe, kana akwai bayanai da ke cewa an ga wasu manyan kaburbura da aka binne mutane a yankin. Al-Hussein ya kuma ce wannan rahoto ne da ke nuna alamun cewa an ɗauki hanyar faɗawa rikicin ƙabilanci. A ranar 12 ga watan Disamba, dakarun ƙasar ta Burundi suka bayyana cewa an kashe mutane 87 a Bujumbura, babban birnin ƙasar, bayan wani hari da suka yi ikirarin an kai akan wasu sansanoninsu. Sai dai waɗanda suka shaida lamarin a yankin sun yi zargin cewa har gida jami'an tsaron suka bar mutanen suka kashe su.
To daga ƙarshe, yayin da ya rage makonni uku jam'iyyu su fara zaben 'yan takarar da su tsayar a zaben shugabancin ƙasar Amurka, 'yan takara ƙarƙashin jam'iyyar Republican sun yi wata zazzafan muhawara a lokacin da ake shirin tunkarar zaben fidda gwani jam'iyya a jihar South Carolina. 'Yan takarar sun fara ne da sukar shugaba Barack Obama, wanda suke ƙoƙarin maye gurbinsa. A lokacin jawabinsa na farko, Senator Ted Cruz na jihar Texas ya caccaki shugaba Obama bisa kama wasu sojojin ruwan Amurka da ƙasar Iran ta yi, waɗanda aka tsare su na wani ɗan lokaci bayan da jirgin su ya shiga yankin Iran. Shi ma gwamnan New Jersey, Chris Christie, ya soki shugaba Obama ne, wanda ya kwatanta shi a matsayin yaro wanda ke da saurin fishi. Kana ya soki jawabinsa da ya yi kan halin da ƙasa ke ciki. Yayin da yake nasa jawabin hamshakin mai kuɗin nan wanda shi ke kan gaba a karɓuwa a jam'iyyar Republican, wato Donald Trump, ya kare matsayarsa da ya ce akwai bukata a kare kan iyakokin ƙasar Amurka daga 'yan ƙasar Mexico da kuma Musulmai. Sai dai da aka tambayi dukkan 'yan takarar ko sun goyi bayan wannan matsaya ta Trump, sai dukkaninsu suka ce a'a. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Kakakin gwamnatin kasar Kamar Isa Ciroma Bakari ya yi wa manema labarai na cikin gida da na kasashen waje jawabi a ofishinsa da ke fadar kasar Yaounde kan irin hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suke kaiwa kasar Kamaru da ma yanda suke garkuwa da jama'ar kasar Kamar da 'yan kasashen ƙetare a jihar Arewa mai nisa. Daga Kamaru ga wakilin murya Amurka Garba Awal.
Kakakin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Isa Ciroma Bakari ya gudanar da taro da manema labarai na cikin gidan ta kasar Jamhuriyar Kamaru da na kasashen ƙetare a ofishinsa da ke fadan kasar Yaounde. Tun daga farkon shekara na 2016 hare-hare guda 15 ne 'yan ta'addan na Boko Haram suka kaddamar akan ma'adanan kasar mu da ma kan al'umman da basu je basu gani ba. A waɗansu 'yan tagwayen hare-hare kuma 'yan kunnan bakin waken sun kashe mana mutanen kasar mu har guda 10-11 kuma suka samu munanan raunuka, sannan suka yi awun gaba da mutane guda 9. Sai kuma a shekara na 2013 zuwa 2015 an da alƙaluman lissafi suka nuni da cewa 'yan ta'addan na Boko Haram sun yi garkuwa da jama'a har sau 2 a jere. A shekara na 2013 zuwa 2014 kuma sun yi garkuwa ne da jama'a har sau 11. A cikin shekara na 2015 kuma an yi garkuwa da al'umma har sau 5. Wannan shine yake nuni da cewa sau 18 kenan a wannan lokacin. Ya ci gaba da cewa da muka waiwayi shekara na 2014 kuma kungiyar ta Boko Haram sun kawo mana hare-hare a cikin kasar mu har sau 37. A shekara 2015 da ya gabata sun sake kawo mana munanan hare-hare har guda 23 akan dakarun tsaron kasar ta Jamhuriyar Kamaru da ma kan al'umman da basu je basu gani ba. Wannan ne ma yasa na yi hira da Professor Ahmadu Mai Yaki, masani ne kan harkokin tsaron na kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Sojojin Kamaru suna barin ainihin iyaka su dawo cikin abin a cikin gari, so suna tsoro. To kuma idan aka riga aka shigo nan, an shigo ba abin da za su iya yi. Idan sojojin Kamaru kansu na haɗe, sojojin Chad kansu na haɗe, na Najeriya kansu na haɗe, sannan uku ɗin kuma suka samu suka haɗa kansu, a nan za a iya samun galaba akan wannan abubuwan da yake wucewa a tsakanin Chad da Kamaru da Najeriya.
Kuma gashi dakarun tsaron na kasar ta Jamhuriyar Kamaru ba sa tabuka wani abin ku zo mu gani, sai halaka al'umma ake yi a can jihar Arewa mai nisa. Ministan tsaro na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Joseph Betty Asumo a shekaran bara na shekara 2015 a can ya gudanar da murnan shiga shekara 2016 har ma ya makala wa sojojin suka samu ƙarin girma a fagen fama da zumman cewa suna gudanar da aikinsu.
Wa'anda ba makarinsu nan ba su ma suna kishi, shi sa shi kaga wani abin din na faruwa ba san take faruwa ba. Amma da aka zo nan inda za a bari lokacin da za ka ce yanzu wannan abu ya riga ya kare, annan za a makala mu kowa wannan kyauta na gwamnati, kaga da zai yi kyau.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Rayuwar afirkawa lokacin sayan bai lokacin zuwa.
To madalla a gaida Garba Awal daga Kamarun kuma bari mu je Najeriya. A daidai lokacin da hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ke famar bincike kan badaƙalar kuɗin makamai da aka wawure, jam'iyyar adawa ta PDP na ƙara nuna fishinta kan yadda ake kame da tuhumar wasu 'ya'yanta. Nasir Adamu El Hikaya na da rahoton. Jam'iyyar PDP mai adawa Najeriya ta ƙara nuna fushi ga yadda hukumar EFCC ke ci gaba da garkuwa da kakakinta Olusegun Metu tun ranar 5 ga watan nan. PDP ta baki mai ba ta shawara ta fuskar shari'a barista Victor Kong ta ce gwamnatin Buhari ya zama wajibi ta mutunta haƙƙin Metu ta hanyar gurfanar da shi gaban kotu. Hakanan jam'iyyar ta nuna ɓacin rai ga yadda mataimakin Metu wato barista Jalo ya ce irin su Metu sun lashe kuɗaɗen makamai ne su kaɗai. Metu wanda yake fuskantar ƙarin tuhuma 7 a ƙarar da EFCC ta shigar da shi babbar kotun tarayya ya shafi damƙawa shugaban amintattun jam'iyyar PDP Tony Anene naira miliyan 21,700 daga ofishin tsohon mai ba da shawara kan tsaro Sambo da Suki. Lauyan Metu dai ya shigar da ƙara shi ma a babbar kotun tarayyar yana mai buƙatar a tilastawa EFCC ta mutunta haƙoƙinsa na ɗan adam ta hanyar barinsa ya koma gida. Alƙali Okun Aban ya ɗage sauraron ƙarar zuwa 20 ga watan nan don jin bahasi daga EFCC. ‘Yan rajin marawa shugaba Buhari baya yaƙi da cin hanci daga jam'iyyarsa ta APC irin su Dattijo Hussaini Gariko na ganin daga shari'a ta shiga kotu yiwuwar hukunta masu laifi na dushewa.
Idan ba a gyara shari'a ba aka tafi akan wannan matsayin da ake ciki shine sauran matsalar da muke fama a cikin Najeriya yanzu. So in an yi shaguɓe ya kamata shugaban ƙasa ya dubi ɓangaren shari'a a tace alƙalai tukunna idan wanda aka gabar shi da laifi a bar shi wanda yake laifi ya kamata a yi waje da shi kamar yadda ake kama sauran ɓarayin ƙasa. Wannan in an yi in Allah ya yarda talaka za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali domin gyaran shari'a ko kaiwaye ka taka ta sa taka ka amma idan akwai alfarma ko kuma wani ya ishe yayi abin da ya ga dama ba za a iya marko mutum aka tsaya a wannan matsayin to muna da matsala har yanzu.
Dan PDP daga jagororin campaign din shugaba Jonathan na zaben da ya gabata Lamido Umar Cikaire ya ce duk da baya adawa da yaki da barayin biro amma yana ganin shugaba Buhari ya maida hankali ne kan abu daya.
Anya wankin hula ba zai kai shi dare ba kai ni na jin tausayin Buhari wallahi a taya shi da addu'a wankin hula zai kai shi dare dole yanzu alƙawura da yayi in ma ba zai iya cika su ba ya soma yayi binciken shekara daya ana ta hukunce da kawo shaida na shekara daya shekara biyu sun tafi shekara na uku an kama jayayya waye za a tsayar waye ba za a tsayar ba shekara na hudu ana maganan zabe za a ci ko ba za a ci ba ina lokacin aikin don dakatar da cin hanci da rashawa kawai ba zai kawo ci gaba a Najeriya ba sai an yi aiki kuma
baka ga kamar nan cikin Abuja duka gidajen mai ma akwai mai yanzu kamar ma a kira ka kasha ko tunda na shigo anguwan nan sai na ga wuta ma ko alamar a dauke ta ma bayo ba irin yanda da ake samu matsala ba
don an samu wuta an samu mai to ci gaba ne ai wasu ne suka yi aiki wutar ta zo yau ko kuma bututun man yau aka yi shi ne ko rijiyar man yau aka yi shi ne ana samun mai dama to yanzu ma an ƙara samu mai to shikenan a kirkiro wani abu kuma wanda gaba ma ba za mu samu ƙarin fataran mai ba
zuwa zamanin gwamnatin Buhari nan dai ba fa samu ana yanke waɗanda ake tuhuma da cin hanci hukuncin ɗaure ba in an cire irin hanaran tsuwar wani ɗauri da aka taɓa yankewa Bode George a Lagos ko wannan karan za a sake kaiwa ga wannan matsayin tunda sunan Bode George ɗin ya sake bayyana waɗanda ake tuhuma. Nasiru Adamaili, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yau rana ce da zamu buɗe muku layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-6555 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla mun samu kiran mun na farko daga Sokoto, wane ne akan layi?
Kana magana da Kabiru Abubakar Balan yaki shagarar local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
To Malam Kabiru, menene a zuciyarka a yau?
Yo, abin da aka zuciya ta taron da ainihin an kai akan ika shekaru 50 na ainihin rasuwar sa Ahmadu Bello, wanda yake gaskiya ba shine kalubale ba a duba irin harkokin da ya yi ko kuma irin mulkin da ya yi na kamanta gaskiya da adalci. Ya kamata waɗannan da na yi taro a kan rasuwarsa to su yi ainihin koyi da irin mulkin shi na kamanta gaskiya da adalci, ba a zo a yi taro san shagi kuwa ya wake ba wasu suna da basu sukan da aka bi su jahohinsu, ya kamata su yi koyi da shi wajen kamanta gaskiya da adalci. Babu wani son kai ga ainihin al'amari, ba wai su zawo suna gina kansu ba. Wannan shi ne ra'ayina, na gode.
To madalla Maman Kabir, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu garzaya Nasarawa, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amu alaikum assalam, ya suna malam.
Kana magana da sakatare ne na kungiyar mai nasara na karamin hukumar lafiyar Barewari, Bashir Tela da ganin layi na yi tafiye da lafiyar Barewari, headquarter na jihar Nasarawa, Najeriya.
To Bashir Tela, menene a zuciyarka ayo kake son ka tattauna kan?
To a gaskiya kamar da wannan bayani ya gabata.
Haka.
Ina yawara, yana da kyau mu shugabanninmu ko 'yan siyasarmu ba wai su ringa magana ba a baki, a tattauna lokaci kaza ya kaza ya kaza ba. Yana da kyau a koyi halayen shi, abubuwan da ya yi.
Shin baka ganin suna kwatanta akwai masu kwatantawa ko gaba ɗaya kana nufin ba a wato kana nufin akwai masu kwatantawa ko gaba ɗaya kana ganin ba masu kwatantawa?
A'a, akwai masu kwatantawa amma a cikin ɗari, to watakila ina samun kashi ɗaya masu kwatantawa. Sai dai a yi magana a baki, sannan kuma ina tayin magajin jiya su tafi waɗanda suka domin sai ya jere suka bauta ma wannan ƙasar. Suna buke bukukuwa yau na taya su murna. Fatan ga Allah zai sa gonaki su inganta rayuwarsu, pension nasu a ringa biya musu, ba wai a bar su kara su ba. Gaskiya yawancinsu suna cikin wani hali. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta taimaka musu. Na gode.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka. Bari mu je Maiduguri, wane ne akan layi?
Mustapha ne daga Maiduguri.
Malam Mustapha, muna sauraron ka.
Nake ba ina ba wa shugaba Buhari shawara, dan Allah idan ya kama duk wanda yana da laifi akan cin hanci da rashawa wannan, a daure shi, a hukunta shi yanda hukunci ya kawo, banda belin da wanzu maganganun da yake
ji. To malam, baka ganin abinda ake yi kenan a watanni da 60 watanni suka wuce, har yanzu a bincike ake, ana kama mutane ana ta bincike aka?
To ana kamawa, mu ba mu ga wanda aka hukunta shi ba, sai dai ake an ba da beli an yi waye-waye, mu ba mu jin dadin wannan. Idan aka kama mutum a daure shi a tona haya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu bar Najeriya mu je Kamaru, wane ne akan layi?
Malam Alhassan mai fata ne daga Kusuri.
Malam Alhassan daga Kamaru, muna sauraron ka.
Wato mu matsalarmu a halin da muke ciki yanzu, wallahi matsalar canjin nan ne rabe mu.
Malam kana
ji hana mana sokkat mu masu karamin garbi. Mun rasa yanda za mu yi tafiya da kasuwar tamu.
To malam, me yi jan haka? Me a tunaninka menene dalilin haka?
Wallahi muna tunanin kaman ke dalan nan da Buhari yake ba za a saida ma masu canji ba da ganin yan kasuwa nan, ina ganin kamar shi ne ya jawo mana wannan.
To baka ganin saboda ana kokarin a maido, kamar amalan misali a Najeriya na kokarin ta maido tattalin arzikinta, akwai abubuwa da yawa da aka saka.
Eh wallahi akai hakan kan in dai tattalin arziki ya dawo, mu za mu ku kowa jin dadin abu.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Naija, wane ne a jihar Naija?
Alimatu ne daga Fileja, Niger State.
Yawa, to muna sauraro.
To ni kokari na ko gudunman da zan bayar shi ne Buhari ya yi kokari a maido da tattalin arzikin ƙasa a gida, maimakon a biya kotu da ake kai mutane.
Yau, muna sauraron ki.
To ni gudunman da zan bayar kenan.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa take. Bari mu je ai muna najin da har yanzu, wane ne akan layi?
Adalla ne daga Niger, taimakwa.
Bello, menene a zuciyanka a yau?
Adalla muke bukata, don Allah gwamnatin nan ta mu sai muna adalci, wato Abu Lolo. Tunda ya hau gaskiya mu nan da ya Niger, gaskiya ba mu ga wani abu da ya ci gaba a kai ba nan kauyen namu gaskiya.
To baka ganin lokaci ne ba a bashi ba?
To gaskiya ne, amma duk sauran gwamnoni suna jawabi a kai bangaren zance
da talakawansu, amma shi shi haƙƙi ne a shukarsa.
To, madalla mun gode ƙwarai da gaske Bello da wannan ra'ayi naka, da fatan gwamnatin Niger ta ji ka. Bari mu garzaya Kano, wane ne akan layi?
Halo?
Wane ne akan layi?
Haruna Umar ne.
Malam Haruna Umar, menene gudunmuwar ka ga wannan shiri namu na yau?
Gudunmuwa ta ga ita ce game da wannan gwamnati ta Buhari.
Ina jin ka.
Yawa. Bayan mu tafi mu ga kamar ta mai da hankali akan abubuwan da suka damu mutane gaskiya.
Kamar me kenan?
Yanzu ga mun matsalar canjin nan ya ji mutane sun yi irin hali din da kudi ya riga ya yi sama da yawa ga kayayyaki suna ta kai farashi yana karuwa. Kago wannan makarar matsala wace gaskiya a gurin gwamnati.
Muna jin ka. To baka ganin wannan abin canji da aka sa an saka shi ne na dau.
Halo?
To baka ganin gwamnatin ta saka wannan abin canji na wasu dan lokuta domin ta shawo kan kudaden da suke yawo a kasar?
To ai kaga akwai matakan da daga na kasashen waje da aka hana su fita da kudaden, duk wannan da yawa ga wannan matsalar ta kudi da take faruwa ba. Kaga ya kamata a san idan gwamnati za ta kalu to a ga menene kuma tasirin zai wa talakawa.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Malam Haruna. Wane ne akan layi daga Zaria?
Idris Garba ne daga Zaria.
Malam Idris.
Wannan makira.
Na'am. To menene gudunmuwa ka ga wannan shiri?
Wato babban gudunmuwa na shine cewa mu muna wa Muhammadu Buhari wato shugaban kasar Najeriya addu'a. Kamar yadda ake tattaunawa da sattauna mu muna mishi addu'a da Allah subhanahu wataala ya bashi irin wannan kurjin da dama cewa a rika tunawa da shi a kasar nan. Ya
zama din. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Malam Idris. Bari mu je Jalingo, wane ne akan layi?
To, Zakari Bala sarkin kasuwa Jalingo.
Malam Zakari, muna sauraron ka.
Ra'ayi na dai game da Buhari, ba abin da zamu ce, Allah ya kawo mana sauyi. Duk mai magana kan Buhari cewa bai gane kurakuransa da sauransu yana ta ganin wani abin nan.
Shin wanda irin sauyi zaka ce ya kawo a yanzu haka?
Buhari Allah ya kawo mana canji ne. Duk mai magana kan Buhari in ba addu'a zai yi ba, in ka kwatanta da mulkin baya da ya shuɗe.
Malam Zakar ka ce
an kashe rayuka sun fi 2000.
Haka yake. Malam Zakar ka ce an kawo canji, to da ka faɗa min ko da canji ɗaya ko biyu da ka gani a yanzu haka?
Eh, ba zuwa shi baka ji ni waka an ce masu gudu su gudu ba.
To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Zakar da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nasarawa, wane ne akan layi?
Manya ne zai ban taji daga Nasarawa.
To malam, menene ra'ayinka ko gudunmuwarka ga wannan shiri?
Ra'ayina kan maganan Buhari da na kama mutanen da ake nan, ana cewa ba kai kotu ba yi wannan wannan, ai aiki na tafiya daidai ne, saboda haka komai za a yi shi a hankali ne, za a je kotu insha Allah.
To madalla mun gode kwarai da gaske na Nasarawa. To da kiran kan muka kawo ƙarshen daga wayoyinmu a yau, wanda suka sami kiran mun gode kwarai da gaske, wanda ba samu ba sai a ƙara gwada mu, za mu buɗe muku layuka ranar Talata idan Allah ya kai mu. Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Zan fara da tsirin motoci, inda masu kula da wannan harkar za su zanta kan agazama masu tsirin motocin a ranar Litinin na mai zuwa a Geneva, ƙasar Swiss. A ƙwallon ƙafa, ɗan wasan na ƙasar Chad da ke buga ma Montpellier ƙwallo, wato Casemir Ninga, ya ƙara tsawon contracting ɗinsa na shekara ɗaya da club ɗinsa. Kenan ɗan wasan mai shekaru 22 da haihuwa zai zauna Montpellier har zuwa shekara ta 2020. Leonardo Jardim, mai kwad da 'yan wasa na Monaco, ya sanar da la'asar nan. Sabon ɗan wasan nan da ya samu a ranar Laraba, wato Vagelov, yana bukatan makonni biyu ko uku kafin ya fahimci club ɗin da ya zo buga ma. Ya kuma ce Ashi Vagelov ƙwararren ɗan wasa ne, ya ma buga ƙwallo a ranar 6 ga watan Disamba nan da ya gabata kafin ya zo Monaco. Shi kuma Laurent Blanc ya shaida ma manema labarai a yau Juma'an nan harkokin Paris Saint-Germain a jajibarin zuwan sa Toulouse ya ce Toulouse fa ba kan wallasa bane musamman ma idan a gida suke buga kwallo. Hukumar tsaron Britania na motsa jiki tana shirye saboda ganin an ba ta karban bakoncin gasanni na duniya da za a yi a shekara ta 2017. Wannan hukumar ta ce batun cin hanci bai shafe ta ba. Mamadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka, Jamhuriyar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun watan Oktoba wasu mutane biyar da ke da alaka da wani mawallafin buga littafai mai suna Mighty Corin da ke kasar Hong Kong suka yi ɓatan dabo. Shi dai wannan mawallafi ya wallafa littafai ne da ke sukar shugabannin jam'iyyar kwaminsanci da shugabar China Xi Jinping. Mai mawallafin Ji Wenhai ya ɓace ranar 17 ga watan Oktoba daga gidansa da ke gabar teku a Thailand. Daga bisani a watan na Oktoba wasu mutane su biyu su ma da ke da alaka da wannan mawallafi su ma suka ɓace a kan hanyarsu ta zuwa birnin China. Mutum na hudu shi ma ya ɓace a watan Oktoba. Ranar 1 ga watan Janairu, Libo wani abokin harkar mai mawallafin ya je wani gidan ajiye kaya da kamfanin ke amfani da shi a Hong Kong, amma har yanzu babu labarinsa. Kofin yada labarai a Hong Kong sun ruwaito cewa an ga wani mutum yana biye da Libo. Daga bisani kuma wani mai gani da ido ya ce ya ga wasu mutane suna tura Libo cikin mota bayan da ya fito daga gidan ajiye kayan. Dubban mutanen Hong Kong ne suka fito yin zanga-zanga kan ɓacewar mutanen da kuma yin Allah wadai da sace-sacen mutane mai nasaba da siyasa. Kantoman Hong Kong Leon Chung Ying ya nuna damuwarsa dangane da ƴanci da kuma tsaron jama'ar Hong Kong, yana mai cewa ba za ta sabu ba hukumomin China su shimfiɗa musu dokoki. Wannan a cewarsa ya saba dokar ƙasa ɗaya mai bin tsari biyu. Da yake gana da manema labarai, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka ta damu matuƙa da ɓacewar mutane biyar da ke da alaka da mawallafin Mighty Corin da ke Hong Kong. Ya ce Amurka tare take da mutanen Hong Kong akan wannan matsalar. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma za mu koma ga Mahmud ya ba mu labaran, amma wannan karin a takaice.
To kwamishinan hukumar wato zartaswa na kungiyar kasashen Turai da ke kula da bada tallafi da kuma daƙile rikice-rikice ya ce ya zama dole a samu maslaha a siyasance wajen neman musabbabin abin da ke haifar da kurarar 'yan gudun hijira da yaƙe-yaƙe da kuma matsanancin talauci a yankunan gabas tsakiya da Afirka da kuma yankin Asiya. Shaidu a yankin Gedo da ke Somalia sun ce mayagan Al-Shabab sun kai hari akan wani sansanin dakarun haɗin gwiwa na Afirka da ke garin El Adde, mai tazara kilomita 60 kudu daga Bahare, babban birnin yankin. Waɗanda suka shaida lamarin sun tabbatar wa muryar Amurka cewa mayakan Al-Shabab sun kwantsama wasu motoci guda huɗu ne waɗanda ke shaƙe da bamamai a jikin ƙyauren sansanin. Ƙungiyar Al-Shabab dai ta yi ikirarin ta kashe aƙalla sojojin Kenya su 60 a wannan hari, amma mataimakin gwamnan Gedo Muhammad Hussein Isaac ya gaya muryar Amurka cewa sojojin Kenya 40 ne kaɗai aka halaka. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi game da ƙarin tashin hankula da ake samu a ƙasar Burundi.
To da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu ta yau, ni Sir Philip Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.